daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da niyya da kuma dalal a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin, Salihu Garba zai gabatar muku da shirin sanar da shin tai, wanda a wannan makon za ku ji ci gaban muhawarar da aka fara a makon da ya gabata akan kasafin kuɗin Najeriya da yanzu haka yake gaban majalisar dokoki. Daga nan kuma sai shirin jaridun Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya ce ya gaya ma ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson mummunan sakamakon da zai biyo baya muddin dai Amurka ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Yanke shawara irin wannan zai kawo matukar bacin rai a kasashen Larabawa da na musulmi a fadin duniya, ya tayar da fitina ya kuma gurgunta kokarin da ake yi da samar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya, cewar Safadi ta kafar Twitter. Tun da farko, shugaban Palestine Mahmoud Abbas ya yi gargadin cewa muddin Amurka ta amince da birnin Quds a matsayin headquarter kasar Isra'ila, tare kuma da daga ofishin jakadancinta daga birnin Tel Aviv zuwa birnin na Quds, shirin kawo zaman lafiya a gabar ta tsakiya zai wargaje. Rahotanni na nuna cewa Trump zai yi sanarwa kan batun a yau din na Litini, mai yiwuwa ya bayyana cewa Amurka ta amince da birnin Quds a matsayin headquarter Isra'ila, amma ya jinkirta daga ofishin jakadancin Amurka zuwa birnin Quds. Amincewa da birnin Quds a matsayin headquarter Isra'ila na ɗaya daga cikin alkawuran da Trump ya yi a yayin yakin neman zaɓe. Abbas ya sha yin gargaɗi ko kashedi sosai kan wannan yunkurin. Wani hadamin Abbas ya ce ya kashe jiya Lahadi yana ta buga waya, yana kiran shugabannin duniya su yi bayani kan haɗarin da ke tattare da yanke shawarar daga ofishin jakadanci zuwa Isra'ila ko kuma zuwa birnin Quds, kuma da amincewa da birnin Quds a matsayin headquarter Isra'ila. Babban wakilin Palestine a wajen tattaunawa Saif Erekat ya ce Amurka na wasa ne da wuta. Bangaren ƴan gwagwarmaya da makami na Palestine wato Hamas ya yi kiran da a kaddamar da wani sabon gwagwarmayar intifada, muddin dai aka daga ofishin jakadancin Amurka zuwa birnin Quds.
Fada da bindiga ya barke a Sana'a, babban birnin kasar Yemen, a jiya Lahadi, bayan da ta bayyana cewa kawancen ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da tsohon shugaban kasa Ali Abdullah Saleh ya wargaje. A rangama tsakanin mayakan da ke biyayya ga Saleh da Houthi ta fara barkewa ne makon jiya, bayan da Saleh ya zargi ƴan tawayen da afkawa cikin babban masallacinsa da ke birnin Sana'a suka kai hari ma wani dan uwansa, komandar rundunar ta musamman Tarek Saleh mai karfin fada aji. Duka bangarorin biyu sun kafa shingayen bincike, sun girke sojoji a saman gine-gine, sannan suka katse hanyoyin shiga birnin. To amma cibiyoyin gwamnati da dama, ciki har da tashar jirgin sama da hedikwatar gidan talabijin da kuma kamfanin dillancin labaran gwamnati, har yanzu na karkashin ikon ƴan Houthi ne. Jiya Lahadi, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga dukkan bangarorin da ke fafatawa da juna a Yemen da su tsagaita duk wani hari ta ƙasa ko ta sama. A wata takardar jawabi da ta fitar jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mummunan taɓarɓarewa da fafatawa da makami ta yi da kuma hare-haren jiragen sama a Sana'a tunda suka yi sanadin mace-macen da jin raunuka da dama, ciki har da na farar hula.
Jiya Lahadi, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin cewa sam Isra'ila ba za ta bar Iran ta yi matukar tasiri ta fuskar soja a kasar Siriya ba. jawabin nasa wanda aka gabatar ta murya a wani taro a birnin Washington DC ya zo ne kwana guda kawai bayan da wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari kan wani wurin da ake kyautata zaton sansanin sojin Iran ne a bayan garin birnin Damashku, wanda hakan ke nuna alamar an shiga wani zango mai hadari na tashin hankali a gabar ta tsakiya tsakanin Isra'ila da Iran. Da yake nuni da kalamin yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman, wanda kwanan nan ya bayyana shugaban addinin Iran Ayatollah Khamenei da sabon Hitler na gabar ta tsakiya, Netanyahu ya danganta kasar Iran da kasar Jamus a zamanin Turawan Nazi, ya ce suna matukar kama. Tabin abin da ya kira bakar aniya ta dora shugabanni karfi da yaji da kuma yada ta'addanci, da kuma abin da ya kira bakar aniya ta karkashe Yahuda.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A wasu jerin sakonnin Twitter da ya tura ta safiyar jiya Lahadi daga fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya soki hukumar bincike ta FBI a ƙarƙashin gwamnatinsa, yana mai cewa shi bai taɓa cewa tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya daina binciken tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara Michael Flynn ba game da gana wasa da jakadar Rasha a birnin Washington. A wani saƙon Twitter na daban da ya tura musamman kan bayanan da Comey ya yi gaban 'yan majalisar dokoki bayan ya yi rantsuwar cewa shugaban ƙasar ya gaya masa ya daina binciken Flynn, Trump ya ce wannan ma ba wani abu ba ne illa labaran ƙarya don yaɗa wata ƙaryar da kuma Comey ya yi. Saƙonnin Twitter ɗin sun zo ne kwanaki biyu bayan da Flynn ya amsa cewa ya yi ƙarya ma hukumar bincike manyan laifuka ta FBI game da tattaunawarsa da tsohon jakadar Rasha Amurka Sergey Kislyak a makon da suka ci gaba da rantsar da shi shugaba Trump ɗin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Toma da lakafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan wakan.
Wai ka dike dun mutuwa mai ban tsado sai soja. Kun dike dun mutuwa mai ban tsado sai soja. Don wata fitina idan ta mu sai soja. Don wata ligiwa idan ta mu sai soja. Wai kun da arna akai ko akai gayya ta kare. Amma a hana ko talala.
To, madalla, yanzu a gugunmu a nan Washington na cewa ƙarfi 2:09 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
A kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Malam din cinikin da kake.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Salwa Grab ne daga nan birnin Washington DC ke murna gabatar muku da shirin da rashin tai. Makon jiya muka so maka muku muhawara akan kasafin kudin bade da yanzu yake gaban majalisar dokokin Najeriya kuma har sun fara yin muhawara akai. Yau baki namu Alhaji da Mumu Azumo Dibbo, Malam Yushau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsinma za su ci gaba da firar inda za su mai da hankali akan alfanu ko illar cin bashi wajen cike gibin da ke akwai a kasafin kudi. Ba tare da bata lokaci ba ga wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar. Madina file gare ki.
Bari mu koma ga Adamu Mu'azu Modibbo. Kaji abin da Sani Aminu ya faɗi cewa a duk lokaci aka karbi bashin kudi yana zama wa kasa fitina. Cikin ƴan kwanakin nan majalisar dattawa ta amince ma shugaban ƙasa ya ciwo bashin kuɗi dalar Amurka biliyan 5.5. Menene alfanun cin bashi?
Ai ba wani ni a gani na fa ko don na aikin banki ne oho ba laifi a ci bashi a aiwatar da ayyukan gwamnati, amma bisa ga cewa lalle za a yi amfani da wannan kuɗin abinda aka ce za a yi da su, ba za a je a ciwo bashi a zo wani yayi almundana da kuɗin ba. Yanzu layin jirgin kasar da za a yi daga Lagos zuwa Calabar ai bashi aka ciwo, amma aikin na tafiya layin dogo da aka yi tsakanin nan da Kaduna bashi aka ciwo, amma an gama jirgin kasa na zuwa. Yanzu manyan mutane ma sanatoci jirgin kasa suke shiga su tafi Kaduna, yanzu wannan layin za a kara shi zuwa Kano har zuwa Maiduguri. So cin bashi ba laifi bane in za ka yi amfani da kuɗin ka aiwatar da ayyukan da kake za ka yi. Na biyu magana da shi Alhaji yayi shine na maganan cewa kuɗin wato foreign reserve, kuɗin tattalin arziki da aka ware aka kebe aka ajiye don gobe, shine matsalar da gwamnatin Goodluck Jonathan ya shiga. Da kuɗin farashin mai ya fadi sai suka fara daukan sa hannunsu a cikin asusu suna dauka suna kashewa suna dauka suna kashewa. Daga biliyan 40 kuɗin tadabin nan dimo sai ya dawo biliyan 23. Shi yasa naira ta karye, dala ta zama har naira 500, aka shiga matsala kuɗin mai ya
ƙaru
har da 20. Haka Bature ya tsara tattalin arzikin duniya, muko cikin duniyar muke duniyar Turawa, in baka bi yadda suke yi ba karya ka za su yi. Don haka tsarin su ita ce yawan kuɗin ajiyanka wato foreign reserve shine karfin tattalin arzikinka, shine karfin kuɗinka, shine kuma karfin ka da zaka ciwo bashi mai yawa ka zo ka aiwatar da ayyuka. Don haka in aka shiga wani irin yanayin da babu ba gaba ba baya ana iya sa hannu a dauka a yi amfani da shi a mana emergency, amma in kullum muka ce in gwamnati ba ta da kuɗi tana da buƙatar ta sa hannu ta dauko daga cikin asusun ajiya, to za a yi waye gari fa ba mu da kosisi, mai din nan wata rana zai kare.
Kare doka ce sa hannu cikin wannan kuɗi?
Ba wata dokar da tace kada ka taba sa hannu a aljinka ka kashe kuɗinka, amma kuma in baka tattali wata rana ko iyali in baka tattali wata rana zaka waye gari baka da kuɗin cebe ne. Haka abin yake, haka gwamnatin ma take. In gwamnati ba ta tattali ba ta aje kuɗin ajiya, wata rana za ta waye gari ta ga ko kuɗin albashi ba ta da ita.
To kenan Bature ya yi mana tsari mai kyau kenan?
Haka ma hankali yake bukata. Yanzu kai magidanci in baka tattali lokacin da kake da ƙarfi kake aiki kana karɓar albashi ko kana kasuwanci kana samun kuɗi, in baka tattali baka ajiya duk abin da ka samu kai bindiga da kuɗin, wata rana in ka tsufa kawai gari baka da kosisi ya zaka yi.
Alhaji Yusha'u bari zo gare ka. Wannan kasafin kuɗi na baɗi da shugaba Buhari ya bada an ware trillion 3.4 a ƙananan ayyuka, manyan ayyuka an bada trillion 2.4. yaya kake kallon wannan?
Eto kullun zamu kalli debt ratio na ƙasan, ma'ana zamu kalli bashin da ƙasan take ciki da kuma gibin da kasafin kuɗi yake ciki da kuma ainihin commitment wato abubuwan da gwamnati take yi. Manyan ayyuka an samu ci gaba saboda wannan gwamnati da ta zo galibi da sama da kashi 50 zuwa 60 ma yana zuwa ne akan al'amuran yau da kullun kawai. To amma yanzu an fara zuwa inda ayyuka suke, amma kuma ayyukan dole ne sai an ciwo bashi a kasashen waje. Bashin Najeriya a yau 2017 ana maganar dala biliyan 65 a kan ƙasan, kuɗin ajiyanta ana maganar dala biliyan 34. Saboda haka in za ta ma biya basu sukan da ke kanta ai ba mata da kuɗi kenan. Saboda haka kullun a ƙoƙarin management na tattalin arzikin ƙasa akan kula da abubuwa da dama, amma ayyukan da ake sawa dole ne saboda gwamnati dole ta biya albashi a ciki har da albashin shugaban kasa da albashin masinja kuma gwamnati dole ta fitar da ayyukan yau da kullun a cikin har da ziyaran da shugaban kasa yake da ziyaran da ma'aikatan gwamnati suke da ayyukan yau da kullun na gwamnati wanda ya hada na 'yan sanda da na sojoji saboda haka kasan wato abinda ba shi ke cewa in dambu yayi wa bai jin mai kasan tana da girman gaske tattalin arzikin sa yana da fadi da girma sannan kuma abubuwan da ke gina tattalin arzikin kasan suna da gibi da yawa gibin nan shi yasa dole ne a shiga kasuwan kudi saboda haka don haka aka yi su
kasuwan kudi kana nufin dole a ci bashi
ai dole ne tun duk inda aka yi banki an yi banki ya kirkiri kudi ne kuma banki na kirkiran kudi ne wajen bada basussuka sannan amma aikin bankin a Najeriya shine ya shiga wani hali da yake kokarin saitin kansa misali kaman tunda gwamnati ta yi asusu a tilon asusu ta tattara kudin ta sa shi asusu kwaya daya bankuna suke ta kokari su ne kamata su karbo kudaden da suka rage hannun al'umma su kuma al'umman da kudaden da babban banki ya buga ya kawo cikin tattalin arziki mu har yanzu ba mu fahimta da bankunan ba da yawa daga cikin mu na ije kudade a cikin ba a cikin bankunan ba to in mun ka ije kudi ba a cikin banki ba mun karya banki mun karya tattalin arziki ki kula har foreign exchange kudaden da ke ya kamata a ce ba a ganin su a tattalin arziki suna cikin su kawai a cikin tattalin arzikin Najeriya to irin waɗannan DBOE bankuna su canza mutane su canza amma kasafin kudin da aka yi a daidai abin da gwamnati ta samu da kuma gibin da ta yi a cikin sa da kuma kallon kasafin kudin da suka faru shekara uku da ya wuce kai ba ma shekara uku ba in kika dauko shekara 10 da suka wuce tun daga 2017 kasafin kudin da ya sha bamban shine kasafin kudi na 2014 wanda lokacin ne tsohon shugaban kasa ya ciro dala biliyan 2 da miliyan 800 a lokaci daya aka zuba a tattalin arzikin kasan wanda tun daga wannan zuba kudi mai yawan gaske cikin tattalin arzikin kasan muka samu babban matsala da kudaden ajiyan kasan mu muka samu matsala da bankunan da ke cikin kasan mu na basussukan da ya ta girma wanda a yanzu ya zama tattalin arzikin lalura saboda gibin kudin da aka sa na biyan bashi na trillion 2 bashi da zaka biya sannan da banda yawan wannan kudi na bashi da aka sa akwai kudade kuma na musamman wanda an ciyo bashin su ne domin a biya basussuka a cikin tattalin arzikin kasan wanda ake debt restructuring ka karbo wani kudin don ka biya wani kudin amma wannan shi ma yana da kyau saboda in ka kalli darajar kudin ka a daidai lokacin da zaka kake biyan bashi a kasan waje ba zai yi ka tattara kudin ka wanda kake neman gina tattalin arzikin ka ka kuma ibe shi ka fitar da shi cikin tattalin arzikin kasan ka karbo dala tun tana naira 195 yanzu dala tana 305 kuma ka tattara kudaden cikin kasan ka tattara su sannan ka sake kwasa ka zubar a waje wannan yasa dole a shiga kasuwan kudade na waje din a ciyo irin waɗannan kudade domin a gabatar da manya-manyan ayyuka kuma muna godiya da Scook da kuma abin da ya shigo da biliyan 100 cikin tattalin arzikin kasan in aka yi aiki da shi kuma aka yi sustaining aka kuma ci gaba da fito da irin waɗannan tsari to zai taimaka ma tattalin arzikin kasan
yawan kudin ayyukan yau da kullun da kuma ayyukan manyan ayyuka da gwamnati take su tai ayyukan yau da kullun din nan shi shugaba Buhari da ya hau mulki ya ce a tantance masa yawan ma'aikata a garin yin wannan sai aka gano akwai ma'aikata na bogi da yawa da ake kowace wata ana fidda kudaden albashin su amma sacewa ke yanzu wannan an toshe ma'aikatu 461 duka sun tantance ma'aikatansu sun gano wayene ne na bogi wayene ne na gaskiya na kwarai na biyu gurin pansho kowane wata gwamnatin tarayya tana kashe biliyan 24 akan kudin pansho ashe su ma suna da yan pansho na bogi wannan ma shugaba Buhari ya sa an tantance yanzu wannan kudade 24 billion naira na kudin pansho da ake sacewa yanzu an bar sace su abin da ya kamata yayi domin a rage yawan kashe kuɗi wajen harkokin yau da kullum shine kamata yayi gwamnati ta dubi ma'aikatu wanda ba su da muhimmanci da kuma wanda ma'aikatu da yawa sai kaga suna yin abu daya zan baki misali yan sanda suna da doka ta ba su izinin bincikan masu laifi kuma su kai su gaban kotu EFCC an ba su wannan dama su ma ICPC an ba su DSS an ba su ma'aikatar shari'a an ba su mutane ma'aikatu biyar suna abu daya ana iya yin wani kuskure ma yadda za a yi a rage yawan ma'aikatu a rage yawan ma'aikatan domin a samu yadda za a yi a samu abin da ake cewa efficiency kuma a rage yawan kashe kuɗi domin kowace ma'aikata duk aikin da za a yi sai kaga yanzu zan baki misali in kika je airport zaki ga immigration mutane takwas suna tsaye zaki ga custom mutane goma zaki ga civil defense zaki ga sojoji zaki ga yan sanda duk suna tsaye suna aiki mai aiki da suke yi kuma dukansu dinnan suna jan albashi dukansu dinnan ba a rasa ciwaciwar da suke a office na kashe kuɗin gwamnati idan aka yi wannan zai rage yawan kuɗin da ake kashe na harkokin yau da kullum na gwamnati sai a ƙara wannan rangwamin da aka samu wannan ragin da aka samu sai a ƙara wajen manya-manya ayyukan gwamnati
jama'a anan zan yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Aliyu Mu'azu Modibo Malam Yashau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsin ma da wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da Solomon Abo tare da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke maku fatan alheri
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai
kyau to a gaida Salo yanzu kuma ga Babangida Jibrin da shirin jaridan Najeriya
Sarin jaridun Najeriya dai sun bada labarin shiga jam'iyyar PDP ne da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar yayi bayan da ya fice daga jam'iyyar APC mai mulki. Jaridar Vanguard ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban Najeriya na bada dalilinsa na komawa jam'iyyar PDP a shafinsa na Facebook. Ita ma jaridar The Daily Trust ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban Najeriya yana bayyana dalilansa na ficewa daga jam'iyyar APC. Inda ya ce jam'iyyar ta APC ta gaza wajen samar da ayyukan yi ga dubbai ko miliyoyin matasan Najeriya kuma a shirye yake ya samar da irin waɗannan gurabe na ayyuka muddin jam'iyyar PDP ta tsaida shi dan takara kuma ya samu nasara. Jaridar The Punch ta ruwaito wani labari da ke dan saba da gargadin da gwamnatocin Amurka da kuma Burtaniya suka yi wa 'yan kasashen nasu da ke zaune a Najeriya da su guji wasu jihohi da suka hada da Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa da kuma Yobe har sai sabuwar shekara. Gwamnatin kasar Amurka dai ta gargadi 'yan kasanta da su guji guraren cunkoson jama'a da ke babban birnin tarayyar Najeriya a lokacin Kirsimeti da kuma bukukuwan sabuwar shekara. Domin kaucewa hare-hare irin na ta'addanci. To sai dai kuma a sanarwar da gwamnatin Najeriya ta fitar game da wannan gargadi. Jaridar The Sun ta ruwaito ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad na cewa gwamnatin ta Najeriya na ɗaukar matakan da suka dace na hana aukuwan hare-hare a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ita kuwa jaridar The Leadership a labarin da ta bayar ta ruwaito kakakin jam'iyyar APC mai mulki ne Malam Bolaji Abdullahi na mai da martani game da ficewa daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar yayi a cewar kakakin jam'iyyar ta APC mai mulki dai ko a yau aka sake gudanar da wani zabe shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kada tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar domin ko har yanzu 'yan Najeriya na da muradi da kuma bada goyon bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari kamar da suka yi a shekara ta 2015. A ƙarshe sai jaridar The Nation inda ta ruwaito fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na musanta zargin da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar yayi cewa ƙasar Amurka ta taɓa hana shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shiga ƙasarta har na shekaru kusan 15 a cewar kakakin fadar shugaban ƙasa Femi Adesina. Ko kaɗan wannan labari ba shi da tushe ballantana madafa. Da wannan sharhi ne kuma muke kammala shirin jaridun namu da wannan safiya na ku baban gida Jibrin ke cewa a huta lafiya.
A gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aje mana a kan na'urar mu.
Assalamu alaikum. Suna na Baffa Haruna Bambaze daga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Gadada. to alhamdulillah ala kulli hal duk da cewa ran 4 ga watan Disamba ran 3 ga watan Disamba ta wuce to amma zan tsokaci akai wanda rana ce da majalisar dinkin duniya ta ware domin tunawa da kuma duba irin halin matsayin rayuwar da na kasassu suke fuskanta to hakika ala kulli halin mu dai a Najeriya na kasassu wallahi suna cikin wahala suna cikin kunci suna cikin tashin hankali bayan tallafin gwamnatin tarayya bare na jihohi uwa uba ko da ruwa na kananan hukumomi to a wannan lokaci da muke ciki waɗanda ba na kasassu ba ma suna wani yanayi wanda sai sun samu su zo su ba na kasassu allazi wahidi to muna fata gwamnatocin mu za su tsoro Allah su kyautata mana rayuwa
mai magana Hamidu Kalan Labuwa daga nan Kalan Labuwa jami'i ta jamhuriyar Niger ina ma fatan alkhairi duk musulmin duniya gaba daya barka da shukowa wannan maududi kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkacin wannan wata kawo mana kwanciyar hankali da wadata kasar mu Niger da Najeriya
assalamu alaikum sashin Hausa na gidan radio America sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya sakan cewa kubbar gida-gida ya bar shi a ganna fi cewa tsohon mutane shi ƙasar Najeriya a tif abuka daga APC zuwa PDP tamkakkuwa ce baya ga yaƙi baya ga haka ina son fanda wannan dama tare da kira ga wajen biyar APC ta ƙasa akwai ata sika ta nadu wajen hokai ƴaƴa wata jam'iyya zuwa jam'iyyar APC domin gudun ɗauko kada ya kiyashi da fatan Allah taimake mu da ƙara kawo mana zaman lafiya a Najeriya da duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina babban farin ciki mu 'yan jam'iyyar PDP na Najeriya can gaske kada Alhaji Atiku Abubakar da jam'iyyarsa ta da. Ai gidan da aka sanka shine gida. Jam'iyyar APC mun san a Najeriya ba za ta yi tasiri ba. Saboda talakawa sun gwada tafiyar man ma ba su ga komai ba. Tafiyar gwamnatin Buhari. Dan haka jam'iyyar PDP muna nan babu gudu babu ja da baya. Kuma in Allah da PDP sai ta dawo mulkin kasar nan. Kuma Atiku Abubakar in Allah da shine dan takararmu na president a Najeriya.
To madalla muna godiya ga sakonnin da kuke aika mana sai a ci gaba da aika mana sakonnin. To kafin mu kai karshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana takaitattun labaran duniya.
To a takaice ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya ce ya gaya ma ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson mummunan sakamakon da zai biyo baya muddin dai Amurka ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Yanke shawara irin wannan zai kawo matukar bacin rai a kasashen Laraba da na musulmi a fadin duniya ya tayar da fitina ya kuma gurgunta kokarin da ake na samar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya a cewar Safadi ta kafar Twitter. Fada da bindiga ya barke a sana babban birnin kasar Yamal jiya Lahadi bayan da ta bayyana cewa kawancen yan tawayen hudi da masu samun goyon bayan Iran da tsohon shugaban ƙasa Ali Abdullah Saleh ya wargaje. Amurka ta sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ba za ta ƙara shiga taron ƙasa da ƙasa kan batun baƙin haure ba. A wata takardar bayani, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tsarin bai dace da manufar Amurka kan baƙin haure ba. A shekarar 2016 ne dai ƙasashe 193 da ke Majalisar Ɗinkin Duniya suka amince da wata shela da bata waje ba kan kowa ba mai suna matsaya da aka ɗauka a New York kan baƙin haure da kuma 'yan gudun hijira wanda ya jaddada kare 'yancin 'yan gudun hijira da taimaka musu su samu matsuguni tare kuma da tabbatar da cewa sun samu ayyukan yi da ilimi. Jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bar Iran ta yi tasiri a Siriya ba.
To madalla, masu sauraro anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an ji madal asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu amadin Ibrahim Kalma Sigarba da ya tana gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umari da ma injiniyan mu na yau Malam Jimi. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.